وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جاء وعلم مجلسنا تفسير القرآن أما تلا شمدنا لبير رباك وليك أكوكم فرنسا أبرنا كثيرا أولا يمتلك الشهر بوجه رمضان tu aya da kari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar uku ko ga watan uku 2026 wanda shi ne majalisi na 13 a jerin majalisai da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka kuma shi ne majalisi na 13 daga cikin suratul a'raf daga cikin suratul a'raf muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa to alaran ma ga shi ne zo ba wai ne kace shi idan alaran ma nan da yake a amma ba cikakken alaran ma ne ina wanda yake jagorantar karatun can yana nan ko ba bai da hula sai dai wani zai ba shi ana ta a yi gajjama da yawa to bismillah an kai alaran mai mari kai ba alaran mai ba ne za a gani Allah ya ba mu da cewa in ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen istar annabi Shu'aib wanda Allah madaukakin sarki ya tura shi zuwa Madina so anan muka tsaya yanzu kuma za mu tashi daga bayanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayan ne faruwa ta faru bayan an halakar da mutanen annabi Shu'aib a saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa ma arsalna ashina ma bismillah
billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin fa mutaba aika wani annabi a wata alqarya ba ina fatan mun gane ba mutaba aika wani annaba cikin alqarya ba wasu malaman suka ce a nan gurin akwai takadiri da za a sai ya zamanto wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin fakazzaba ahluha illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra ba mu taba aiko aika wani annabi izuwa ga wata alqarya ba idan suka qaryata annabi to illa akhadna ahlaha su mutanen alqaryar sai mu kama su bil ba'sa'i wad darra'i alba'sa'i yadda wasu malaman suka fassara su ne rashin lafiya ta ji shi kuma ad-darra yana nufin talauci saboda haka idan suka qaryata annabin Allah zai jarrabe su da talauci da rashin lafiya me yasa la'allahum yad-darra'un saboda ba mamaki su ƙasƙantar da kai su koma zuwa ga Allah Ubangiji imani da Allah. Ina fatan mun gane wannan shine abin da wannan aya take nufi. Allah subhanahu wa ta'ala yake thumma battalna makana sayyi'ati al-hasan thumma battalna makana sayyi'ati al-hasan sannan bayan mun jarrabe su da waɗannan matsalolin na fari da abubuwa na rashin lafiya sai kuma mu kawo abubuwa na jin daɗi. Allah ya kawo su ruwa hatta ako hatta idan sun samu dukiya ne yawa sun tara ƴaƴa masu yawa sun shagala har sun fara cewa kad mas'a ba ala tarra'u wa tarra'u sun fara nuna cewa ai ita masu ita rayuwar duniya rayuwa ce wacce take jujjuyawa. Yau a ji daɗi gobe a sha wahala, yau fari gobe tsumma. Ina fatan mun gane bayan sun shagala suna ganin wannan jarrabawa da Allah ya musu na larurori da matsaloli da kuma ya zo ya sake jarraba su da jin daɗi suna ganin kawai tsari ne na duniya dama haka ta gada. Yau fari gobe tsumma. Allah subhanahu wa ta'ala yake akhadnahum sai Allah madaukake kai yake cewa yake cewa hatta aka wa qalu qad mas'aba ala dharra wa sarra yake fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun sai mu kama su da azaba mu bagace su mu kawo musu azaba ta bazata wa hum la yashurun a lokacin da ba su zata ba. Ina fatan mun gane saboda haka a nan gurin Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin yadda yake yi wa bayi. Wani lokacin mutum zai ta yin zalunci sai Allah ya ta masa kalala ne kamar ta sai ya zaci cewa ma akan daidai yake inna Allah la yubli lizalim hatta idza akhadahu lam yuflitu. Allah yana yin kalala ne kamar ta ke ga azzalimi har idan Allah ya kama shi lam yuflitu ba zai iya kuɓucewa Allah ba. Saboda haka yana da matuƙar amfani ya zamanto cewa an yi an lura da irin yadda ai wani lokacin miƙe ƙafa da kuma samun jin daɗi ba alama ce da take nuna cewa Allah yana son ka ba. Wani lokacin ma Allah yana barin ka ne don ya kama ka yadda ya kamata. Allah ya ce wala anna arqa
ولو أن أهل
القرى
آمنوا
واتقوا
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
الله ما لو كنت سيدي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إن دعت متانا القرية سن إيماني واتقوا كما sun ji tsoron Allah lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatu daga sama da ƙasa amma walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai dai sun ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su saboda abin da ka kasance suna aikatawa. Nan gurin Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa zulubai su ne sababin matsaloli, zinubai su ne sababin rashin samun ruwa. Ina fatan mun gane wannan yasa za ka ga wasu daga cikin magabata idan ya zamanto cewa aka yi fari to sai suka fita wajen gari istighfari kawai suke yi su dawo. Ina fatan mun gane akwai wani lokaci da Abdullahi bin Mubarak ɗaya daga cikin malaman hadisi masana fiqh sun yi zamani da Imam Malik, Abdullahi bin Mubarak yake cewa akwai lokacin da suka yi tafi daidai wajen Safa da Marwa suka dinga roƙon Allah ruwa suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ruwa amma ba wata alama da suka gani daga sama. Suna gefe kawai sai suka ga wani baƙin bawa ya sa gado kusan gwada ko injiniya mai gwado shine gwado ba za a ce mai bargo kawai ba dole sai an siffanta shi bargo ne na auduga ko kuma na saka amma ba an kace bargo ai ko katan bargon da ake kaiwa maryama zai shiga ciki saboda haka suka ganshi da shi sai suka ga ya daga hannu ya ce ya Allah mutane suna cikin tsanani dabbobi ma suna buƙatar ruwa ya Allah ina so kai ruwa yanzu saboda haka sai suka sha mamaki kawai sai suka ga sama ta murtike da hadari ta murtike da hadari a'a kawai sai aka yi ruwa hankalin Abdullah bin al-Mubarak ya tashi ya ga yanzu su di yawansu da ilminsu ga wani bakin bawa ya daga hannu ya ce da Allah yanzu yake so a yi ruwa kuma Allah ya yi saboda haka sai ya je ya faɗa wa al-Fudayl bin Iyad sai ya faɗa wa al-Fudayl bin Iyad saboda haka al-Fudayl bin Iyad sai ya ce da Allah duk yadda za ya je so ba wannan ya taho mai da shi saboda haka ya je wajen mai gidan bai gane ma waye ba a zaro wannan ya ce ba shi ba ne a aka zo kan wannan sai ce gaskiya an bi wannan ne ba zan iya sayar ma da shi saboda shi kullum in ya fita iya abin da zai ce yake nemowa ko abin da zai kai gobe baya ajewa dan abin da ya samu shi kenan in ya ci abinci ya sadaka da wani ba abin da zai ajiye sai kuma gobe ya dage mai sai ya siyan mai da shi sai suka kama hanya za su je wajen al-Fudayl bin Iyad su a kan hanyar su ta zuwa sai wannan bakin bawan ya ce maka ina da wani wuri na da nake so na ƙarasa ko za ka bani dama in aka ce wuri ana nufin wata ibada ko wani abu da kake yi wanda baka fashi shi yasa ake cewa da zikirin yan dariƙa wuri saboda kullun dole sai kai ba za ka sha taba ba kuma shi ma wannan wuri din dole za ka rike shi kullun sai kai wani abokina da yake muke haɗuwa da shi a Madina in ya zo mota ta muna yawo muna cikin hira sai ce min zan yi wuri sai to bismillah saboda haka zai yi in muka yi magana har na gane in muka yi magana na kira shi ya ce to bari zan yi wuri daga baya ma yi magana sai ce to ai minti 15 dama kake yi bayan minti 15 sai yi magana to aka ce wuri ana nufin abin da ka lazumta wa kanka wanda kullum sai ka yi shi ake kira wuri saboda haka ya yi na fulfilin shi ya gama sai ya waigo wajen Abdullahi bin Mubarak ya ce masa hallaka haja kuli uridu an ansarifa ila maulaya ya ce kana da wata bukata ina so zan koma ga Allah ya ce masa da Allah ka taimaka mu karasa inda za mu je ce a'a ya ce dama ayyuka ne muke yi mutane ba su san muna yi ba amma tunda dai mutane sun gane ni to rayuwar duniyar ma ba ta da amfani saboda haka sai bawan nan ya yi sujjada ya ce Allahumma qabidni al'an al'an ya Allah ina so ka ɗauki raina yanzu yanzu ko kawai ya mutu ina fatan mun gane saboda haka gwargwadon yadda mutum yake bauta wa Allah gwargwadon yadda mutum zai samu kusanci da Allah zunubai waɗanda ake aikatawa suna mummunan tasiri da yawa a rayuwar mutane wanda fari ɗaya daga ciki akwai littafinmu da muka tattara matsaloli har guda 40 waɗanda zunubai suke jawa za mu ɗan tsokano wasu daga ciki yana daga ciki shine rashin samun ilimi da yawa mutane idan suka rasa ilimi babban abin da yake zuwa mutum in ya hada take zuwa sai ya ce matsalolin rayuwa sai ce na magi da na shiri da buhun masa wanda kuma a hakikanin gaskiya wadannan abubuwan ba ta hana hajja, za su iya rage ba kuma ba ta hana hajja. Daga cikin dalilan da yake nuna cewa ba ta hana hajja shi ne kasancewar ta Abu Hurairah irin talaucin da suke fama da shi. Mu ko labarin talaucin ma ba mu taɓa ji ba balle mu gani. Abu Hurairah saboda tsananin talauci har sai da ya kai suna ɗaura dutse a cikin shi saboda su ji nauyi. Abu Hurairah yakan waye gari bai da abinci bai san kuma inda zai samu abincin ba, amma duk da haka ya haddace hadisai 5,374. Ina fatan mun gane. Idan ka duba rayuwar magabata irin su Imam al-Bukhari, za ga irin yadda suka yi fama da talauci. Sun yi fama da talauci sosai har Imam al-Bukhari sai da ya ci ciyawa. Amma an ce Imam al-Bukhari ya haddace hadisai 1,300. Waye nan ya taɓa cin ciyawa saboda talauci? Ya ɗaga hannu ya ce Allahu Akbar. Ina fatan mun gane. Malam karfi ya ce wace latas, ai latas ba ciyawa ba. Shi ma latas ɗin ba zai cinye shi haka ba sai da aka yayyanka. Ina fatan mun gane. Yana daga cikin matsalolin da zunubai suke jawowa, kamar yadda muka sa a wannan littafin na zunubai da tasirinsu a cikin al'umma, shi ne zunubai suna jawowa Allah ya manta da mutum. Shi ne mutum ya zamanto ba ya yin abin da zai amfani shi. Ka dinga fiyan filayen da har ka mutu ba za ka amfani da su ba. Ka dinga wuni a WhatsApp amma ba za ka iya zuwa wa'azi na awa ɗaya ba. Yana da gaske shi ne samun shugabanni a zalimai. Allah yana ba wa mutane shugabanni ne gurgurdun yanayin su. Ibn Qayyim ya ce wasu daga cikin malaman sun ce halayen mutane su suke rikida su zama shugabannin su. Shi za ka ga a 2014 da matsalolin Boko Haram suka yi yawa, aka yi ta roƙon Allah canji. Lokacin da aka yi zaɓen primary election, aka ga wanda ake yi wa kyakkyawan zato ya ci. Aka zo aka yi zaɓe ranar 28 ga watan March 2015. Aka bayyana sakamakon zaɓen a ranar 1 ga watan Afrilu na watan shekara ta 2015. Wasu da yawa sun yi zaton za a samu sabuwar Najeriya. Akwai wannan murna ma ta kashe su. Ina fatan mun gane. Wani ya dawo daga Najeriya, mu a lokacin muna Madina, ya ce a 'yan Najeriya sun ce har a bikin su ma da wancan bawan Allah ya sun ji canji tun kafin ma a rantsar da shi. To amma da ya hau mutane da yawa sun ce gara kafin hawan shi da bayan hawan shi. Ko ki dina fin ba a kai shi ba kafin 2015 a Nazareth. Sai daga 2015 aka kai ki dina fin. Za ka tafi Sokoto karfe bayan isha ma za ka samu motar Sokoto kuma ka samu hanya. Me dalilin da ya sa ba a samu canji ba shi ne saboda mutane ba su canza halayensu. Idan kai nazarin rayuwar ba za a ga yawancin ma'azzalimai sai ɗaiɗai. Mafiya yawancinmu wanda bai samu damar zalunci ba ne baya zalunci. Idan ka zo 'yan kasuwa mutum zai je ya rage kwalitin abu don ya ci riba. Idan ka zo kan abokan malaktaroni ko jiya mala ya ba labarin wani laktara da aka kora saboda ya lakunta wa ɗalibai sai sun biya kuɗi sun sayi wani abu sannan zai haifu kuma wasu suka biya ma ba su ci ba. Kaga wannan zalunci ne. Cewan ma kawai mutum sai ya ci hand out ɗinka sannan zai ci, iya wannan ma zalunci ne. Saboda ba a cikin sharuɗan koyarwa. in ka zo kan har malaman a duniya kai a jalamai. Wata rana wani mutum ya je wajen wani gwamna kalakali, wajen wani gwamna wanda ya mulki 1999 zuwa 2007. Saboda ka je wajen zai ce an mai haihuwa yana so a taimaka mai da rabon suna. Sai ce mai to zan ba ladan sako, sai ka samu ladan sai ka amsa. Saboda ka ya ɗauki 200,000 ya ba ladan ya ce ga shi idan ya zo a ba shi. Da haka da ya zo shi kuma ladan ya ɗauki 18,000 ya ba shi. Saboda ka shi kuma mutumin da alama 18,000 ɗin za ta ce mai yawo. Har 2010 ma ana samun lago ne kyau na 15,000. Saboda haka ya zo yau gwamna godiya, gwamna ya ce nawa ya barka, ya ce ya bin 18,000, ya ce to ka je ka ce na ce ya ƙara ma. Saboda haka sai ladan ya ɗauki 182,000 sai ya ƙara ma. To kaga yanzu gwamna sai ya ce ku su ladan kuna zagin mu, idan aka zo kwangila muka cire 10%, to kai kuma ladan za ki ka cire 91%. Ina fatan mun gane. Saboda haka wannan shi ne yanayin rayuwarmu yawancinmu a zalimai ne. Shi yasa zai yi wuya a samu nagartaccen shugaba wanda wani tashi kuɗinmu ba. Na taɓa yin rantsuwa da Allah ina ga a 2011 muka yi wani program a Freedom Radio a Kano. Na ce a yanayin 'yan Najeriya ba a taɓa samun shugaba mai adalci ba. Wani ya kira ni da safe ya ce ndina irin haka. Ya ce na san abin da na sani kuma ana zuwa samu ba. Har wannan aka yi da san zai adalci duk barayi sun kewaye shi ko bai iya komai ba. Satan ma da aka yi a lokacin shi ba a yi a ragowar lokutan ba. Ina fatan mun gane sai ya koma muke jinsin ma Allah ya maka rahama. Babban dalilin da ya fi sa haka shi ne saboda yanayin mutanen ne. Kamar yadda na faɗa a cikin littafin zunubai da tasirinsu, in ka kalla hatta hali ko shirye biyu Allah ya jera su ne gwargwadon nagartan mutanen da suka jagoranta. Yanzu in ka kalla mutanen da Sayyidina Abubakar ya jagoranta sun fi mutanen da Sayyidina Umar ya jagoranta. Dama Sayyidina Abubakar ya koma. Sayyidina Umar yana sallah wani ya zo ya kashe shi. Mutanen da Sayyidina Umar ya jagoranta sun fi waɗanda Sayyidina Usman ya jagoranta. Sayyidina Umar arme ne ya kashe shi, shi kuma Sayyidina Usman musulmai ne suka kashe shi. Mutanen da Sayyidina Usman ya jagoranta sun fi mutanen da Sayyidina Aliyu ya jagoranta nagarta. Saboda dama Sayyidina Aliyu bai kai nagartar Sayyidina Usman. Sayyidina Aliyu ya yi shekara 4 da wata 9 a kan halifanci, kuma dukansu a matsaloli yawanci suka su. Ƙarshe Khawarij suka ce kai mutanen da suke kawo mana matsala a daular nan mutum uku ne. Kawai aji a kashe su lokaci guda lokacin sallar asuba. Aka naɗa kowa wanda zai kashe shi da Muawiya bin Abi Sufyan, Amr bin al-As da kuma Ali bin Abi Talib. Saboda haka shi Muawiya an soke shi bai mutu ba. Ali bin Abi Talib shi kuma a wasu ruwayoyin yadda suka nuna kafin ma ya fara su masallaci Abdurrahman bin Miljam ya soke shi ya mutu. Shi kuma Amr bin al-As a ranar na'imin shi ne ya fita sallah aka kashe na'imin. Ina fatan mun gane. Saboda haka haka rayuwa ta kusa daga cikin matsalolin da zulmai suke jawowa shine yawan razana. Ka ji gaban ka yana faɗuwa. Da yawa wasu sai sun sha ƙwaya suke iya yin bacci. In ka ga haka ya kamata ka je ka samu wata talwa ko da istighfari cikin shirme guda biyu ka yi in Allah da za ka biya dina. Yana daga cikin matsalolin da zulmai suke jawowa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi mutum ya zamanto cewa mutum Allah ya jarrabe shi da damuwa, yawan damuwa. Ibnu Sirin ya ce na taɓa shiga wata damuwa sai na tuna wani zunubi da na aikata shekaru 40 da suka wuce. yana daga cikin mushkilolin da zinabai suke jawowa shine rayuwar mutum ta zama gajeruwa. Almai sun yi saɓani, me ake nufi da rayuwar mutum ta zama gajeruwa? Wasu suka ce abinda ake nufi da rayuwar mutum ta zama gajeruwa shine Allah ya kwashe mata albarka. Kamar da Ibn Qayyim ya ce akwai wanda sun yi shekaru 60 a duniya, amma a kiɗanin gaskiya ba su ce shekara 20 ba. Saboda rayuwar gaba ɗaya a shiriri ta da neman duniya ta fice. An ce duk wanda yake baccin awa takwas kullum, to in yi shekara 60 a duniya ya yi baccin shekara 20. Idan kana hira awa biyu kullum, to idan ka yi shekaru 60 a duniya, to ka yi hira shekara 5. Idan kullum kana cin abinci, cin abinci yana ci maka awa ɗaya, wannan 3 meals ɗin, to in ka shekara 60 a duniya ka yi ci abinci na shekara 2 da rabi. Idan shiga toilet da wanka yana ci maka awa ɗaya a rana, to shi ma idan ka shekara 60 a duniya iya wannan shiga banɗakin ya ci maka shekara 2 da rabi. Idan kai aikin gwamnati na shekara 35 kullum kana fita, kullum za ka fita ƙarfe 8 ka dawo misali ƙarfe 4, in dai ka shekaru 35 kana yin wannan aikin, to zai zama iya aikin gwamnati ya ci maka wajen shekara 8 a rayuwarka in muka kira asabar da Lahadi. Ina fatan mun gane. To za ka sallar da muke yi gaba ɗayanta, in har kana yin minti 50 a sallah, kowace sallah ka ba ta minti 10 har da nafila, to ko shekara 60 kai kana sallah kwata-kwata a shekaru 60 ɗin nan abinda sallah ka ci bai wuce shekara 2 ba a cikin shekara 60. Saboda haka shi yasa Ibn Qayyim ya ce wasu mutane sun shekara 60 a duniya, amma a hakikanin gaskiya ba su cin shekara 20 ba. Wasu kuma suka ce a'a, Allah zai iya maka budget guda 2, zai iya maka budget guda 2. Dan Audu, idan kai biyayya ga Allah to za ka yi shekara 70, in ka zama dan banza to shekara 40 ma Allah zai iya yi. Ko ku duba ku ga asharare, wanda asharar su ce kai asharar shi, musamman wanda suke bayyana zunubai ba kasafai suke tsawon rayuwa. Waɗanda suke ɓoye zunubai sun zai zune ya je London, ko sun zai zune ga ya ceto hotel Abuja, amma dai ɗan iska tantirai waɗanda suke bayyana zunubai ba kasafai za ka samu ɗan shekara 70 ba. In ka ga ɗan shekara 70 ɗan iska, to galibi ba a fili yake yi ba. Kun yadda ko ba ku yadda ba, ku yi nazari da yawa za ku gani. Ina fatan mun gane. Yana daga cikin matsaloli waɗanda zunubai suke jawowa shine Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya. Rashin lafiya da yawa da ake ba asibiti ya kamata ka je ba, wallahi kuma ka jarraba. Idan wani ciwon ya dame ka kai istighfari, Allah sai ka ji kawar. Na kawo muku misali kuma za ku yarda. A cikin wannan matsalar, a wannan littafin na zunubai da tasirinsa a cikin al'umma, na kawo kissar malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shiddiqi. A karatunsa yake cewa ya koyar da mu a Madina, yake cewa akwai wani ciwon ciki da ya dinga fama da shi, an yi magunguna iri-iri bai warke ba, har likita ya zo ya ce Muhammad ba zai warke ba. Likita ya gaya wa mahaifin shi, ya ce sai ya zauna sai ya ta tunani bari ya tuno ko akwai wani zunubi wanda yake aikata da ciwo ba. Ya zauna ya ta tunani ko akwai wani umarni da Allah ya umarce shi da shi wanda baya aikata umarni na dole bai tuna ba. Can sai ya tuno cewa mahaifinsa ya ba shi kula da wasu raƙuma, shi kuma ya ɗauki raƙuman ya wasu tauri ya rinka duba, sai ce bari ya je ya gani ko a can matsalar da Allah ya jarrabe shi ba, ko da ya je sai ya samu wani raƙumi wanda ba a ba shi abinci yadda ya kamata. Saboda haka yi wa mutumin faɗa, tunda aka dawo ana ba wa raƙumin nan abinci yadda ya kamata, Allah ya ɗauke mai ciwon cikin bai ƙare ba. Kun yi da akwai rashin lafiyar da ba ta buƙatar zuwa asibiti, yanzu kun ga wannan shi zulumin fa da ake aikata bai mun sani ba. Kamar kai ne kana commissioner, akwai ƙananan agency a ƙarƙashinka, ana yin wani laifi ana wata almundana baka san ana yi ba, ko kana gwamna a wata ministry ana wani abu baka sani ba. Allah ya jarabe ka da wata rashin lafiya da ya kunje India ko kunje Misra. Ina fatan mun gane akwai matsaloli da yawa, tunda matsalolin da muka kawo sun kai har guda 40 waɗanda zunubai suke jawowa. Yana daga ciki shi ne yawancin mace-mace, za ku ga yawanci kullum ta buɗe social media inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi. Wannan shi ma akwai tasirin yawan zunuban da ake aikata. A nan sassan yana cewa an kuka kalla shekaru 20-30 ba wannan yawan mace-mace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan alfasha ta yaɗu a cikin al'ummata, to yawan mace-mace zai yawai a cikinsu. Ina fatan mun gane. Allah yana iya toshe arziki saboda zunubin da mutum yake aikatawa. Yana daga ciki shi ne ƙuntatuwan lamura, yana daga ciki mutum ya kasa cikawa da kalmar shahada. Mutum ya kasa cikawa da kalmar shahada. Wani ɗan kasuwa ya zo lokacin da zai cika, aka zo ana gaya maka kalmar shahada, kawai sai ya dinga cewa kai wannan kwastomar za a samu kuɗi da shi, kai wannan hajar za a ci riba da ita. Haka ya dinga wanda ta hanyar mutu. Akwai wani da ya man labari ya ce wani ɗan sanda, aka ba shi labari cewa abokin shi ne ɗan sanda zai mutu don Allah ya zo su sallama. Saboda haka yana zuwa kawai farkon abin da ya fara shi ne ya lakana mai kalmar shahada, sai ji ya faɗa sai ce kai wannan mutumin ba yanzu zai mutu ba. Saboda shi ta'atar da ya san abokin shi yayi bai kamata a ce ya cika da kalmar shahada ba, kuma wallahi bai mutu ba. Saboda haka tunda ya ji ya yi kalmar shahada kawai ya tafi ya ci gaba da harkokinsa, ya ce gaskiya wannan lokacin da zai mutu bai yi ba, bari in je kawai in ci gaba da abubuwa ne, kuma bai mutu ɗin ba. Saboda shi kawai a fahimtar sa ya za a yi mutumin nan duk ta'asar da ya yi, kuma kawai ya zo mutuwa a gaya mai kalmar shahada ya amsa cikin sauƙi. So kaga wannan duka yana daga cikin tasirin da zunubai suke yi. Yana daga ciki shi ne Allah ya haɗa ka rigima da mutane, wancan ya zaƙe ka, wancan ya ci mutuncinka, wancan ya ce kai kaza ne, kai ma baka san me kai ba. To shi ma wannan da yawa zunubai. Ibn al-Qayyim ya kawo kista ne ban mamaki a Badarul Fawaid. Wani mutum ne wani yake ta zagin sai yana ta aibanta shi, sai ce mai ɗan jira ɗan dakata, sai shiga gida ya yi istighfari, ya kaskantar da kai ga Allah ya tuba. Yana fitowa sai mutumin ya kasa zagin shi, sai ce masa ya aka yi na kasa zagin ka, sai ce tubtu ila Allah alladhi sallaka alayya, na tuba ga Allah da ya ɗora ka a kaina, dama ai wata matsala ce tsakaninmu da Allah kuma na je mun warware. Saboda haka shi kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yake cewa duk mutumin da mutane suke zage shi kuma ya zamanto cewa ya ci gaba da ya dinga ramawa, to wannan mutumin yana cikin musiba. Insha Allah ta'ala akwai lecture da zamu yi akan wannan littafin ranar Asabar mai zuwa a wannan masallacin. Asalin lecture ta mata ce, amma maza ma za su iya zuwa insha Allah tsaya a waje ko a masallacin mata insha Allah ta'ala. Matsaloli ne guda 40, ba wanda zai karanta wannan littafin ko ya saurari wannan lecture da ya ji inda aka taɓa shi ba, har da ni da na rubuta. Ko ni ba littafin da idan na karanta ko na karanta ko ni wa'azi a kansa jikina yake mutuwa. A duka rubututtuka na tsakanin na Larabci da na Hausa kusan guda 46 irin su wannan littafin. Saboda haka daga cikin abin da zai taimaki mutum shi ne in yi wata asara ko ya samu wata matsala, to ya yi rewinding, ya yi tunani an ya ba wani zunubi da ya aikata kusa kusan nan, wannan zai taimaka masa. Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu, inda mutanen alkaryatu za su imani wattaqu kuma su ji tsoron Allah, lafatana alaihim barakatun minas samai wal ard, da mun bude musu albarkatu daga sama da ƙasa. wasu daga cikin kakanninmu da muka rubuta sun ce mana da an za ka noma masara ba sai ka sa taki ba, amma yanzu mutum ya jaraba ya zai walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun, amma da ta karyata sai muka kama su da abin da suke aikata. Afa amin anan ko
na'am
Allah ya ce afa amina ahlul qura, wannan sunan sa al-istifham al-inkani, mana kai tambaya amma tambayar ba kawai gamsu ba wai amsar kake so ba, a'a kana ganin wanda ake wanda yake so yayi wannan abun bai kamata yi ba, shi yasa ake ce masa istifhamul inkari. Ina fatan mun gane. Akwai kuma istifhamul taqriri, shine abin da zaka tambaya already ka san shi kuma haka yi, kama ilahun ma Allah. Ina fatan mun gane. Kaga ma'anarsa shine ba wani Allah in banda Allah da muke bautawa, saboda haka nan gurin Allah yake cewa afa amin ahlul qura, yanzu mutanen alqaryatu sun aminta an yi atiyahum ba'suna bayatan, azaban mu ta zo musu da dare, wahum na'imun suna bacci, awa amin ahlul qura, ko kuma mutanen alqaryatu sun aminta an yi atiyahum ba'suna duhan, azaban mu ta zo musu duhan, duhan mana lokacin walaha, lokacin da rana ta fara dagawa, lokacin da kowa yake harkarsa, wahum yal'abun suna wasa, lokacin da kowa yake neman abin sa. Afa aminu makarallah, ko dai sun amincewa azabar Allah ne da kuma sakamakon da yake musu saboda makircin da suke yi, fala ya'manu makarallah, babu wanda zai amincewa azabar Allah ko kuma makircin da Allah ya yi wa wani saboda makircin da shi ma yayi, illal qaumul khasirun, sai mutanen da suke asara. Awalan ya haji
ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
الله سبحانه وتعالى يشفي أولم يهد وينزل بين بعض للذين يرثون الأرض من بعد أهلها قولا لسكي قولا لسكي قولا لسكي suna gadar ƙasa bayan masu ita. Ina maganar mutanen Makka, saboda mu duka dinnan kafin mu wasu sun zauna a Katsina ko? Ina fatan mun gane. Kafin mu akwai waɗanda suka zauna a Najeriya, wasu sun mutu ne, mu Allah ya halice mu, mu ma bayan mu wasu za su zo, Allah bai tashi duniya ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka shi ne yake cewa wai bai bayyana a gare su ba, Allah na sha'u asabnahum bizunubihim, inda a ce mun so da mun kama su da zunubansu. Ina fatan mun gane. Wa naqba wa ala qulubihim, mu yimka zuciyarsu, fa hum la yasma'un. Tilka al-qura. Allah ya ce tilkal qura, waɗannan alqaryatin da muka baka labarinsu, mutanen annabi Nuhu mun baka labarin yadda muka aiko shi da kuma yadda mutanen suka ƙaryata shi muka halakar da su da ruwa, mun baka labarin mutanen annabi Hud wanda shi ma mutanen sa suka ƙaryata su muka halakar da su da tsawa, mun baka labarin Samudawa, mun baka labarin mutanen annabi Lut waɗanda Allah ya yi musu ruwan duwatsu, mun kuma baka labarin mutanen annabi Shu'aib. Allah ya ɗaukake sarki yake cewa duka waɗannan mutanen, duk waɗannan alƙaryatun da muka baka labarinsu, to walaƙad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, walaƙad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyananni, amma fa ma kanu ne yau bima kazzabu bima kazzabu min qabl amma ba su imani ba tunda sirra za su kare ka wasu malaman tafsirin suka ce abin da ake nufi da bima kazzabu min qabl ana nufin inda Allah zai dawo da su ba su imani shine ma'anar walau ruddu la'adu imanu mu'an inda za a dawo da su to da sai sun ƙara maimaita aikata abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana su wani ƙallibu a ƙidata hun ta karanta mana wani ƙallibu a ƙidata hun wa abu tsara hun kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ina fatan mun gane saboda haka kamar yadda Allah ya faɗa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'azim Allah yake cewa kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin kamar yadda ka gani haka Allah yake rufe zuciyar kafirai saboda haka imani ba zai shiga ba sai sa kamar yadda muke maimaitawa ya wajaba a ci gaba da roƙon Allah ya wajaba mu ci gaba da roƙon Allah mutum ya roƙi Allah ya mutu akan imani ina fatan mun gane ya wajaba mutum ya dinga roƙon Allah ya mutu akan imani wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya shamaki za ka yi imani sai idan Allah ya so wa ma wajadna li aktsari
wa ma wajadna li aktsari
Allah ya ce wa ma wajadna li aktsarihim min ahad yawancin su mun sane su ba su da alƙawari ko kuma ba su riƙe alƙawari ba wa in wajadna aktsarahum la fasiqin yawancin su fasikai ne a Usman al-Aman tafsirin sun ce alƙawarin da ake nufi a nan shine alƙawarin da Allah ya ɗauka ga ƴaƴan annabi Adam a lokacin da suke bayan shi bayan an halicci annabi Adam duka ƴaƴan da zai haifa an zuba su a bayan shi saboda haka Allah ya riƙe alƙawari da kowa zai imani wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidina ina fatan mun gane saboda haka Allah ya riƙe alƙawari duka mun shaida cewa shine ubangijin amma wasu sun warware alƙawari to shine ma'anar wa ma wajadna li aktsarihim min ahad ba mu samu yawancin su suna da alƙawari ba wa in wajadna aktsarahum la fasiqin yawancin su mun same su fasikai ne ina fatan mun gane saboda haka wannan yana nuna cewa yawancin mutane ba su imani da Allah galibin mutane ba za su imani da Allah yana nuna cewa mafiya yawancin mutane ɗan wuta ne ɗan wuta tsinin nan kayan aljanna yawa an ce ranar alƙiyama duk mutum dubu mutum ɗaya ne zai shiga aljanna mutum 999 kuma zai shiga wuta shi yasa kakkai mamaki da ya ce wa in wajadna aktsarahum la fasiqin shi ne sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ji wani yana ta addu'a yana cewa Allahumma ij'alni min ibadikal qalil ya Allah ka sanya ni daga cikin bayanka ƴan kadan sai ce kai ina ka samu wannan addu'a sai ce baka ji abin da Allah ya ce bane wa qalilun min ibadiyash shakur ƴan kadan ne a bayina suke gode mun ƴan kadan ne a bayina waɗanda za su imani da Allah ya ba mu nasiha summa ba'athna min ba'dih
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف عاقبة المفسدين
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا بعدين ودجن القرية جمكة هلكر متانا النبي نوح da mutanen annabi Hudu, da mutanen annabi Salih, da Lut, da Shu'aib bayansu, sai muka aiko Musa. Annabi Musa annabi ne da Allah ya aiko shi a Banu Isra'ila, amma duk annabawan Banu Isra'ila ba wanda ya kai shi daraja. Ya sha gwagwarmaya, ya sha wahala, ya ci wahala tsakanin shi da Fir'auna tun yana matashi. Har bayan an aiko shi daga baya kuma da Allah ya halakar da Fir'auna, ya zaci zai samu hutu, amma Allah ya jarabe shi da kankararrun mutane waɗanda suke imanin shi. Har Allah ya jarabe su da imuwa, wanda cikin imuwar ma suka mutu da shi da ɗan'uwan Sa'aru. Annabi Musa tun yana ƙaramin yaro, tun kafin ma a haife shi, bokan Fir'auna kamar yadda malaman tarihi suka ce, Allah dai bai faɗi labarin bokan ba, amma dai malaman tarihi sun ce, kuma akwai alamar aishin gaskiya a bayanin da malaman tarihi suka yi, suka ce da shi akwai wani yaro da za a haifa wanda ta hanyar su za ka rasa mulkin. Wannan ya sa Fir'auna ya ɗau mataki, ya zama cewa ya ce duk wani namiji da aka haifa daga Banu Isra'ila aka kashe shi. Saboda haka Annabi Musa da aka haife shi mahaifiyarsa da ta ji tsoro, sai ta ga kawai bari ta jefa shi a cikin ruwa. Allah ya yi mata wahayin yadda za ta yi, wahayin irin na ilhama, ba wanda za a yi ko mala'ika ba. Wahayina ila ummi Musa an arzihi fa idza shikti alayhi fa alqihi fil yami wala tafati wala tahdani inna raddtuhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Allah ya mata wahayi ya ce to ki shayar da shi, in kin ji tsoro to ki samu sunduki ki saka shi a ciki ki jefa shi a ruwa, za mu dawo muku da shi. Ba wa iya dawo muku da shi ma da rani ba, za mu zamar da shi cikin mandami. Haka ta buwani amma yanzu in ban da Allah ya taimake ta, ɗan wata ce zai ce shekan yi ma yi mata wahayi. Saboda ya za a ce jinjiri a saka shi a cikin abu na katako kawai a jefa shi a ruwa, kuma a ce ma za a dawo da shi. Saboda haka ita ɗin ma sai da Allah ya ɗaura zuciyarsa, zuciyarta. Allah ya ce in karat la tubi bihi laula an rabatna ala qalbiha li takuna min almu'minin. Kaɗan ya rage bata bayyana ba, in ba dan mun ɗaura zuciyarta ba dan ta kasance daga cikin masu imani. Saboda haka ta jefa shi a cikin ruwa, kawai sai Fir'auna ya fita shi da matarsa suna shakatawa, kawai sai suka hangi sindu ya ga cewa maza mara a ɗauko shi, ana ɗauko shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jefawa matar Fir'auna sai shi. Wa qalat timra'atu Fir'auna qurratu aynin li wa laka la taqtuluhu ase an yanfa ana aw natakidahu, kaka kashe shi babu mamaki mu rike shi a matsayin ɗa ko kuma ya amfani. Saboda haka aka gayyato mamaki, aka dinga gayyato mata waɗanda za su ba shi nono, duk wacce aka ba shi nono sai ɗansa. Sai uwarsa ta ce, sai mahaifiyarsa ta ji labari, sai ta ce da uwarsa, da uwarsa ta ji labari, ta bibiya ta ji labarin yadda yake ci. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. تشي ده يا اوسه كي دينغا بن لابارن saboda haka sai da aka rasa wacce za ta shayar da shi kama yadda Allah ya faɗa cikin kasas wa harramna alayhi al-marabi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli bayti yakununahu lakum wa hum lahu nasihun mana nuna muku wanda za su yi da shi kuma za su muku nasiha za su muku tsada ba ba su tsaurara muku ba saboda haka Allah ya dawo da shi wajen mahaifiyarsa tana ba shi amsa ta ce ke bakin ta ta ce a nima ta ce mai kyan nono yara suna son nono ta dinga zuwa gidan Fir'auna ana ba ta kuɗi tana shayar da shi Allah ya ba mu da cewa in mun zo gobe za mu ci gaba da iskar fita daga wasu ayoyin kafin mu zo gurin da aka yi su Allah ya ba mu sa ala mutane suna cikin yin sallah sai ta ji an annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za su iya karatawa ko kuma hakan bai halatta ba ga mutumin da yake cikin sallah ko da ko limani abin da ya fi shi kai ya karanta saboda inna fi salati na shugla wannan shi ne ya fi zama da yi na kwai wasu tambaya alaikum salam ya ce wani yana daga cikin ladabin addu'a mutum ya ce ya Allah ina bukata ka min yanzu yanzu a wannan dai mun kashi ne a matsayin labari shi ya yarda da kusancin shi da Allah ne kai ka jarraba cewa yanzu yanzu ya yarda da kusancin shi da Allah ne shine a nan sautar mai ce rubba as'asa azbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala allahi la abara da yawa za ka ga mutum butu-butu inda zai je wata kofar ma za a tunkuɗe shi to inda zai rantse ya ce Allah yau wallahi yau Allah ya kaiwa to Allah zai yanka mutumin ya kafara na'am Allah ya sanya mu cikin bayan Allah ne ke na'am mallam ita sun yi ciniki da wani a kan cewa ga dabba nan ya siya a kan kuɗi kaza amma da sharaɗin ba zai ɗauka ba sai ya gama cika kuɗi sai ya zamanto kafin a cika sai dabba ta gaza waye da asara a ganin ku waye da asara na wanne wanda ya siya a taurara mana to yanzu idan na tambaye ku menene dalilin ku na cewa mai dabbar shi yake da asara waye zai daga hannu ya tsana wani amsa akwai ta a cikin littafin maharamtattun cinikayya a musulunci na malam ba shi ne ba saboda a to ai kai kuma ka tafi wani wajen in ka ce haka kenan wanda yake da wannan shine zai biya saboda ne na a kai ma tana maimaitawa saboda ne saboda eh kusa da haka ma'ana dalili shine saboda in dai ka tsaye abu ba ka amsa ba in aka yi asara ta wanda ya ce da abin ne ko da ma ya ci kuɗin shi yasa asali bai ma halatta shi yasa bai halatta ka siyar da abin da baka amsa ba yanzu yadda wasu suke yi in ka tsaye fetur ko ka tsaye taki bayan ka siya ka biya kuɗi kan ka ɗauka sai wani ya baka riba sai ka bashi takarda ka ce kawai ya je karɓa a gurin da ka siya shi ma wannan haramun ne shi ne bai umala yuzma akwai shi a cikin hadisi to insha Allah shi ma wannan duka bayanan akwai shi a cikin littafin mu na haramtattun cinikayya a musulunci Allah ya ba mu da ita Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وسلم.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun saurari wannan tafsirin Al-Qur'ani mai girma ne daga bakin Prof Sheikh Jamil Zarewa daga Masjid Bilajin Rabah Sabuwar Locus Katsina Katsina State. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu Sheikh da alkari. Allah ya saka mu shi da alkari. Allah ya saka mu da mafificin alkari. Mu kuma masu dauka wannan karatuka ku ƙara sanya mu cikin addu'o'in ku na alkari. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bin bukata da alkari. Allah shi karbi ibadin baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.